إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاد يرجع وتر رمضان hijira ta 1447 wadda ta yi daidai da 4 ga watan 3 shekara ta 2026 ta miladiya yau za mu yi majalisi na 15 a cikin majalisinmu na tafsirin alqur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alqur'an a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari albarka da kariya da sutura da sauran garuruwan musulmi baki daya. Yau za mu tashi aya ta 47 a cikin suratul Ghafir. Amma kafin nan ga tambaya da wasu ƴan uwa suka turo. Wannan yayi tambaya yayi da turanci yace may Allah reward you with the highest rank in Jannah for all you are doing for the Ummah. Amin. Please, I'm interested in collecting a loan from the Bank of Industries of Nigeria. The process entails the applicant listing his assets as a collateral. The loan has a fixed 1% interest rate per annum. What is the legality of this process in Islam? Jazakallahu khair. Yana tambaya ne cewa yana so ya karbi bashi daga bankin masana'antu, Bank of Industries na Nigeria. To amma sai ya ambaci wato kadarorinsa a matsayin jingina kuma shi bashin yana da kudin ruwa mikidarin kashi 1 cikin 100 kashi 1 cikin 100 ina ai yafi haka wanda suke bayarwa 1% to almuhim wannan mu'amala ce wanda yake bata dace da shari'a ba saboda bashi da interest haramun ne to amma Bank of Industries wannan kusan bai kwata ɗaya ba sun samu license za su non interest window sun ma samu license din yi saboda haka duk wanda yake son wato abinda ba tallafi ba wato samun bashi barance ba wato abinda za a sayar masa abinda za a samar masa da zai kafa sana'arsa ta fuskar bashi shi kuma ya biya to akwai ta hanya da ake yi wanda su dace da shari'a kamar yadda bankunan musulunci suke yanzu su ma Bank of Industries za su rinka yi saboda haka mutane su san da wannan idan kana da bukata in ka je Bank of Industries kace kana neman non interest ne kana neman wanda yake ba na interest ba to suna da wannan yanzu an ba su dama sun yi taga an ba su ma'aikata waɗanda suke an fitar da bangare guda ka ci kafinsa wanda yake aikin sa kenan zai rinka yin wannan kuma wannan yana daga cikin wato kokari da bayin Allah suka yi kan musulmi su ma su rinka samun gajiyar irin taimako da gwamnati take bayarwa na karfafa sana'a da masana'antu da karfafa kuma masu karamin karfi duk waɗannan abubuwa da ake yi da in ana yi daiwa musulmi muna kyamatarsa kuma muna daidai da muka kyamace shi saboda ba wanda zai yarda ya shiga cikin yaki da Allah da manzonsa dan mu'amalar riba yaki ne da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam to banda Bank of Industries sauran bankunan ma suna kokari bankin gidaje bankin gina gidaje Federal Mortgage Bank suna wannan kokari Nexim bankin a fitar da kaya waje da kuma shigo da kaya ciki Nigerian Export and Import Bank su ma suna wannan kokari sun ma kusan kammalawa haka akwai credit for Nigeria credit corporation wane ne wani sabon agency da aka kafa credit for dai akan ce masa yeah, Nigeria credit guarantee corporation to su ma sun zo sun ce suna da sha'awar su zo su rinka bayan ba mu mutane hanyar da za su samu sai abubuwa ba tare da tsarin riba ba kuma an ba su sun zo a babban banki an kawo maganar gaban majalisin shari'a majalisin mu mun tabbatar musu da yadda za su yi shi ta tsarin addinin musulunci kuma za su je su yi haka dalika Sumedan masu taimakon kananan masana'antu su ma su sun je ma directly sun je sun haɗu da ɗaya daga cikin bankunan musulunci suna so su fitar da yadda za su yi tsarin saboda abin alhamdulillahi mutane suna da suna ana samun mutane masu kishin addini da suke waɗannan ma'aikatu wanda su suke ingiza abin kuma abin yake samun goyon baya alhamdulillah tun dai da aka samu damar ba da license na kafa bankin musulunci aka ga cewa mu'amalar riba din nan bata zamanto dole ba da mun ci gaba muna ta cewa larura ce ko mun ci gaba muna cewa ai ba riba bace kamar yadda waɗansu suka kuskure suke ganin ba riba bace da haka za mu zauna a cikin fushin Allah sai dai mu ci gaba da wannan mu'amala ta riba da ta mamaye duniya sharrinta ya zo mu waye mamaye mu gabaki daya amma wannan dama da aka samu ga shi sai da ƙara buɗe kofofin tagogin take sai dan haka nasiha ta ga wanda yayin wannan tambayar ya koma Bank of Industry da ce musu yana neman non interest financing ne sannan wannan yace nakan zauna tsawon awa uku a guri daya ina dinkin hula ba tare da na matsa ko ina ba to sai nayi miƙa alamar najaji da zama sai naji wani abu ya fita a gabana da na duba sai naga farin ruwa ya fito mallan ya hukuncin azumi na sai nayi 60 na kafara la kara mallan lafiya tare da alramma ya ji kan hajjia ya kara wa bafa lafiya to shi abinda yake karya azumi fitar maniyi da sha'awa saboda ka ganin farin ruwa wanda yake ya fita wannan ba fita ce ta al'ada ba ba fita ce ta al'ada ba fitar al'ada shine yana fita tare da sha'awa amma idan da lokacin da kake wannan dinkin kana dinkin amma zuciyarka tana ta suranta abubuwa na sha'awa wannan sha'awar ita ce da ka bibiye ta har ya zamanto ta kai ya zuwa ga wato ka fitar da farin ruwa ka fitar da mani to wannan shine azumin ka zai kare amma shi ma ba za ka yi kafara ba tunda a bisa sahihin zance ba za ka yi kafara ba tunda ba zance kai ba ba shafa kai ba ba kalle-kalle kai ba tunani ne kawai wanda yake biyar da shi to a cikin tunani bisa wannan tafsirin zai rama azumi amma babu kafara amma yayin da ya zamanto fitar kamar yanda shi ne tambayar ya faɗa ne kawai yana zaune ne a waje ɗaya ba wai tunani ne na motsa sha'awa ya sanya shi ba tsawon zaman ne a haka ya sanya shi yayi wannan to wannan babu komai tare da shi ba ga maka mace ce to wai ga maka mace ce to amma yana da kyau abinda ladan ya faɗa in ma mace ce shi kuma za mu ji hukunci in namiji ne wannan fitar ruwa bisa ba mani ba ne tunda ba wato fitar ruwa fitar mani in ma wato mani ne farin ruwa mai kauri shi ne mani kuma yana da wari irin warin furen dabino irin ƙanshinsa kenan to shi wannan in ya fita ba ta fuskar al'ada ba baya wajabta janaba kawai zai wanke shi ne ko wanka ba zai yi ba tunda wannan fita ce ba ta al'ada ba don haka amma kuma zai ɗauki aƙallansa hukuncin mazi zai sake alwala dangane da azumi ko azumi bai baci ba dangane da azumi azumi bai baci ba haka idan mace ce ita ma sai ta ga a farin ruwa ya fita to dama yawanci danshin gaban mace shi wannan kusan sau da yawa ba ta rabuwa da shi shi ba ma najasa bane zahiri ne in ba ya haɗu da sha'awa ba ba za a ba shi hukuncin maziyi ba in ya haɗu da sha'awa shi ne za a ba shi hukuncin almaziyu to idan hukuncin almaziyu ne to shi wajen fitar maziyi ko da bisa tunani ne na sha'awa ko da da istidama to a mafi ingancin magana tunda akwai kauli biyu mafi inganci shine cewa azuminsa yana nan amma mustahabbi ne ayi ramuwa kamar yadda yake a mazhabar Imam Malik rahmatullahi alaihi kauli biyu suke da shi ɗaya na wajibci ɗaya na istihbabi an rijayar da istihbabi to amma tunda al'amarin ba fita ne wanda yake ta a cikin tambayar an sifanta shi da kan cewa sha'awa ba akwai sha'awa azumi yana nan wallahu ta'ala a'lam bismillahir rahmanir rahim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد
وإذ يتحاجون
يحجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال
الله يكفي وإذ يتحاجون في النار وتوك أنبتاما متاني في تاجي جمزان الله صلى الله عليه وسلم idh yatahajjuna fi an-nari yayin da wato kafirai suke husuma a cikin wuta suke jayayya da juna suna cikin wuta fa yaqulu ad-du'afa sai raunana sune mabiya sai su ce ma lil ladina istakbaru su ga su ce da waɗanda suke girman kai sune jagorori shugabanni inna kunna lakum tabaa mu fa mun kasance mabiya ne a gare ku hal antum mughnuna anna nasiban minan nar to shin za ku ije mana wani rabo wani kaso na azabar wuta qala alladhina istakbaru sai waɗanda suka yi girman kai sai su ce inna kullun fiha ay mu dukkanin mu muna cikin ta inna allaha qad hakama bainal ibad allah ya riga yayi hukunci tsakanin bayi wa qala alladhina fin nar ɗan wuta waɗanda suke cikin wuta suka ce li khazanati jahannam ga masu gadin wutar jahannama ud'u rabbakum roki ubangijinku yuhaffif anna yawman min al'azab ya sauƙaƙe mana rana daya na azaba qalu sai suka ce awalam takuta atikum rusulukum bil bayyinat shin basu kasa manzannunku basu kasance sun zo muku da hujjoji bayyanannu ba qalu bala sai su ce a sun zo mana qalu fad'u sai su ce musu to ku yi addu'a wato ku yi addu'ar ku gani in za a amsa muku wama du'a'ul kafirina illa fi dalal addu'ar kafirai bata zamanto ba face a cikin wato bata a cikin tozarta ba ta bayar da komai wato Allah madaukakin sarki wa'azi yayi da kissar fir'auna da kissar mu'minu ali fir'aun da yadda suka yi jayayya da shi a nan duniya da yadda fir'auna yayi jayayya mutanansa suka bi shi akan abin da yake ba ta farkin daidai ba bayan gashi an gaya musu gaskiya kan cewa ga wanda yake shiryar da su ya wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum ya zo muku da hujjoji mabayyani daga ubangiji kuma mu'minin nan ya gaya muku yace ahadikum sabilar rashad ina shiryar da ku ta farki wanda yake shine na shiriya to duk da wannan amma suka bi shugabannin su akan bata suka bi fir'auna da mutanansa akan bata Allah madaukakin sarki yayi mana wayi wa'azi dare ga gare mu da kan cewa mu kiyayi bin shugabanni akan bata mabiya su kiyayi bin shugabanni akan bata shugabanni su kiyayi batar da mabiya akan bata ɗaya daga cikin makusudin wannan sura shine inkarin waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah a farko mun ambata kan cewa Allah a cikin suratul hajj ya bayyana mana jinsi biyu na masu musu da ayoyin Allah akwai waɗanda suke sune mabiya wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kull shaytanin marid daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya da ayoyin Allah ba tare da ilimi ba kuma yana bin kowane shaytani mai taurin kai mabiya kenan su ba su da ra'ayi irin nasu sai dai wato a sanya su a hanya da yake wawaye ne ba san ciwon kansu ba su bi akan bata bayan Allah ya ba su hankali da za su yi talyizi da shi jinsi na biyu su ne shugabanni waɗanda su kuma ba akan shari'a suke ba amma suke batar da mutane ba akan shari'a suke ba suke batar da mutane wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir daga cikin mutane akwai masu jayayya da ayoyin Allah ba tare da ilimi ba ba tare da shari'a ba ba tare da littafi wanda yake mai haskaka hanya ba to waɗannan da Allah madaukakin sarki ya ambaci ƙarshen su a cikin wutar jahannama za su rinka jayayya da juna a nan duniya sun kasance suna majibuntan juna masoya juya juna suna ganin suna kan wani abu shugabanni su ba su umarni su kuma su je su kai su ne ake sanyawa ake zugawa suke azabtar da annabawan Allah suke azabtar da mu'mine masu imani da annabawan Allah suke izgili ga Allah da ayoyinsa da manzannin Allah suna sun matance a nan duniya to wannan biyayyar da suke yi ga akibarta Allah ya ce yayin da za su zo su yi musu a cikin wuta suna jayayya da juna a cikin alkur'ani an ambata mana jayayyar ƴan wuta a wurare daban-daban kuma jayayyar nau'i-nau'i kuma Allah madaukakin sarki ya ce inna zalika la haqqun tahasumu ahlun nar husumar ƴan wuta gaskiya ce ƴan wuta za su yi husuma a cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce ittabara alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا الله yake yayin da waɗanda aka bi su suke barranta daga waɗanda suka bi suka ga azaba dukkan wani alaka tsakanin su ya yanke waɗanda suka bi sai su ce da za a sake mayar da mu rayuwa da za mu sake komawa duniya wani karan wato ba za mu bi ku ba لو ان لنا كره فنتبرا منهم كما تبرؤوا منا الى ماذا اميد مو دنيا وترايور مو ما مبرنت daga gare su kamar yanda ni suke barranta daga gare mu haka zalika al'umumi ma wannan tsakankanin su ɗan al'umma guda kenan waɗanda suka samu suka bi mabiya to haka zalika al'umumi ma waɗanda suka gaji bata daga al'ummar da ta gabata Allah ta'ala ya ce hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون الأمومي إذن سكا شغاء إن سكا حقي قباكي سينكر شيء في شيء ما نفرقه يا الله وأن نسو سكا بتدمون الله كباس نينكي نعذابا الله تعالى بيهو كنشي لكل ضعف kowannen ku yana da nasa ninkin walakin ولكن لا تعلمون سيدي بكو سني با تو هكا ذلك كمر أتكن سورة إبراهيم ما فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء أن قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص سوكما كان رونا ننسي ما سجر من كي من كسن شفومي كي بي ذاك رجي منا وانا أبدا كسن عذاب الله anan cewa suke za ku rage mana wani kaso kyan ku cewa suke wani abu ma komai kankantar sa yafi tsanani to a can mabiyan sai su ce law hadanallahu la hadinaku da Allah ya shiryar da mu da mun shiryar da ku to kun san ba ku da shiriya za ku zo ku ce ku ne jagorori a bi ku kuma ku kun san cewa waɗannan ba su da shiriya za ku bi su to biyayya ba ta amfane ku ba to sannan za su yi declaration za su sanar da su suke sawa'un alaina ajazi'na am sabarna alana min mahis daidai ne mu a wajen mu ko mi hakuri ko mi raki ba mu da wani matsira ba mu da wani ba mu da wata matsira to anan ne shugaban batan da kansa zai zo ya bayyana wanda aka bi shine iblis wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'd al-haq wa wa'adtukum fa ahlaftukum yazo ya wannan hudu batta to haka dalika a cikin suratu saba shi ma Allah madaukakin sarki walau yace walau tara idil zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqaw suna mayar ma da juna zance fa yaqulu alladhina istakbara fa yaqulu alladhina istud'ifu lil ladina istakbaru laula antum lakunna mu'minin lakunna mu'minin rauna na sai su ce ma wanda suka ma girman kai da ba dan ku ba da mun kasance mu'minin sai waɗanda suka yi girman kai sai su ce anahnu sadadnakum anil huda ba'da idza'akum bal kuntum mujrimin mu muka kange ku daga bin shari'a bayan ta zo muku ku dai da ma can lalatattu ne masu laifi wa qala alladhina sut'ifu lil ladina takbaru bal makru layli wan nahar ita'muruna na an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada suka ce ai sai masu girman kai su ce ma rauna nan a ba su rauna nan su ce ma masu girman kai mummunan makircin dare da rana ne da kuke yi kuna umartan mu mu kafirce ma Allah mu sanya abokan tarayya ga Allah su boye nadama a cikin zukatansu a sanya wato igiyoyi a sanya anka a wurayen waɗanda suka a cikin wuyayen waɗanda suka kafirta da ayoyin Allah hakika an musu sakayya da abin da suka kasance suna aikatawa to wannan Allah madaukakin sarki yana yi mana wa'azi dakan cewa babu hujja akan ka bi mutun a cikin bata babu hujja ka bi mutun a cikin bata domin ranar lahira za ku zo ku husuma lokacin da husuma ba za ta amfane ku ba wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim bi'afain min al-'adab wal amthal la'anan kabira suka ce ya ubangijin mu mun bujuwa gabanin mu da manyan mu sai suka batar da mu ta farki Allah ka ba su ninki biyu na azaba ka tsine musu tsinuwa mai girma to anan su waɗanda suka yi girman kai da suka ce da rauna na mabiya suka ce musu to ku fa muke bi a duniya to kamar yadda muke tare da ku yanzu ga bukata ta taso za ku ije mana wani abu na azabar Allah da suka ce ai duk muna ciki wato ba za mu iya taimakon ku da komai ba inna kullun fiha duk a cikin ta muke إن الله قد حكم بين العباد كتي الله يرجع يحكمشي تكانن باي ليه حكمشن ده الله يي تكانن باي شيني كان ابن ده فدا ا cikin سوره الاعراف لكل ضعف ولكن لا تعلمون يمكنك كنا ده ينكي كنا ده نينكي نا عذاب الله يرجع يي wannan hukunci to amma duk da haka sai su hadu bayan sun ga cewa ba su samu wani alheri daga mabiya ba ɗabiya ba za su yi musu komai ba to sai kuma su roki masu gadin wuta sai su roki masu gadin wuta in suka roki masu gadin wuta ku kira ku rokan mana ubangijinku yukhaffif anna yawman min al-azab ya rage mana rana guda ɗaya ta azaba to addu'ar da zaki kenan sai suka ce sai su gaya musu abinda na sani shin manzanninku ba su zo muku bane da hujjoji mabayyana, sai a sun zo mana, sai su yi addu'a. Wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal. Wannan bai iya daukan maganar mala'iku ce a lokacin nan za su ce ku yi addu'a, amma ku sani addu'ar kafirai tana cikin bata, ko kuma magana ce ta Allah da Allah yake fadanta, wanda yake za ta zama to a matsayin masal, a matsayin ka'ida. Wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal. Wato da mala'iku suka ce ku yi addu'a, sai Allah ya ce to da aka ce musu su yi addu'ar, to amma me addu'ar kafirai za ta yi musu? Wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal. Addu'ar kafirai bata kasance ba sai a cikin bata. To sun yi addu'ar kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa nado ya maliku liyaqdi alaina rabbu, suka ce ya maliku roƙa wato kai mana addu'a ma Allah ya kashe mu nan, sun nemi a rage mana azaba, suka ce liyaqdi alaina rabbu qala innakum makithu, ku za ku dawwama a cikin wannan a cikin ta. To ba za su daina addu'a ba har sai abinda Allah ya gaya mana a cikin suratul mu'minun, talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Sai su yi addu'a, can da mala'iku suke cewa su yi musu, da suka ce to ku yi addu'a, sai su ce rabbana ghalabat alaina shiqwatuna, ya ubangijinmu tsiyace wanmu ne ke galaba akan mu, mun kasance mutane batattu. Rabbana akhrijna minha, Allah ka fitar da mu daga cikin ta. Fa in udna, idan muka koma a cikin sabon Allah da kafirci, fa inna zalimun, hakika mu azzalimai ne. To daga nan ne Allah zai ce qala khasu fiha wala takallimu, ku shiru a cikin ta kada ku sake mun magana. Shikenan, to sai hukuncin Allah khuludun la maut, magana ba za su sake yi ba, sai dai kawai abin da ya ragu lahum fiha shaqiqun lahum fiha zafirun wa shahiq, sai furzar numfashi, sai shekewa, shakewa, shidewa ta tsananin kuka da tsananin bakin ciki. To haka za su zauna, babu sauran daman ma su yi magana, tunda Allah ya faɗa yace ikhsa'u fiha, ku shiru a cikin ta, wala tukallimun, kada ku sake mun magana. To ba za su sake wata magana ba, wal iyadu billah. To nan Allah ta'ala ya faɗi kuma akibar, kun ga akibar addu'ar kafirai kenan, lokacin da suka fi komai buƙatuwar addu'a, Allah ya ce addu'ar kafirai ba ta zamanto ba face a cikin bata. To sannan Allah ta'ala ya ce
inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبقار.
نعم Allah ya ce inna lanansuru rusulana, mu ji Allah, mu wallahi dan rantsuwa ce, lanansuru rusulana, za mu taimaki manzanninmu, wallazina amanu, da kuma waɗanda suka yi imani, fil hayati dunya, a rayuwar duniya, wa yawma yaqumul ashhad, da ranar da shaidun Allah suke miƙewa su ne mala'iku. Wato wannan alƙawari ne na Allah cewa zai taimaki manzanninsa da muminai a nan rayuwar duniya. Summa nunajji rusulana wallazina amanu kadhalika haqqan alaina nunjil mu'minin, sannan kuma mu tsirar da manzanninmu da waɗanda suke imani. To tamkar haka ne, in ji Allah, tamkar haka ne, haqqan alaina, haƙƙi ne akan mu, wato wajibi ne Allah ya sanya mu kansa, nunjil mu'minin, muke tsirar da muminai. Za mu tsirar da muminai. wannan alƙawarin Allah ne wato zai taimaki manzannin sa hatta manzannin da suka zo aka kashe su kamar annabi Zakariya da annabi Yahaya da annabi Sha'aya kamar ashabu da muminai wanda aka karkashe su irin su ashabul ukhdud an kashe su ga baki ɗayan su annari batil wa qutifhum alaiha qut wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud suka jajjefa su kissa su a cikin amantu billahi rabbi hadal gulam ko kissar da ta zo a cikin sahih wanda tana cikin hadisan riyadus salihin a cikin kitabus sabr waɗannan yaya aka yi su hatta waɗannan Allah ya taimake su a nan rayuwar duniya domin sakamakon abinda suka yi ma bayin Allah Allah madaukakin sarki ya azabtar da waɗannan karnin bai wuce ba sai da Allah ya azabtar da waɗannan mutane bani Isra'il sakamakon abinda suka yi aka sallada musu a Nero komandan Romawa yazo ya karkashe su gab da bayyanar annabi Isa alaihi salatu wassalam sakamakon abin da suka yi saboda haka Allah madaukakin sarki ya rubuta nasara ga manzannin sa da kuma waɗanda yake da kuma waɗanda suka yi imani da su kan cewa zai taimake su a nan rayuwar duniya zai taimake su a rayuwar duniya da kuma a lahira yawma yaqumul ashhad to taimakon Allah jalla wa ala alƙawari ne nasa amma wannan ba zai hana ya zamanto kan cewa yayi musu jarabawa ba domin ita nasara a cikin sunnar Allah ba ta zuwa sai da haƙuri shi ku haƙuri ba zai zo ba sai da ibtila'i domin daga ibtila'i ne za ka ga ake buƙatar mutum ya yi haƙuri domin haƙuri tsare rai ne akan abin da ba ta so to abin da mutum ba ya so shi ne jarabawar da aka yi masa mutum ba zai je ya kawo ma kansa abin da ba ya so ba to sunnar Allah ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa annan nasra ma'a sabr cewa nasara tana tare da haƙuri domin sai Allah ya jaraba ta ita nasara Allah amana ce nasara Allah amanar Allah ce Allah ba zai danka amanarsa ba in ba ga waɗanda yake ya amince ya yarda da su ba akan cewar aikin Allah zai alladina in makkannahum fil ardi aqamu ssalata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar wanda in mun ba su mulki a bayan kasa za su tsaida sallah su ba da zakka su umarni da kyakkyawa su hana mummuna kuma Allah ya ce tilka darul akhira naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada lahira kenan muna sanya ta ga waɗanda suke ba sa neman su girman kai a bayan kasa ba sa neman su barna ba nema suke su jabberanci ba saboda haka sai da jarabawa shi yasa Allah yake jarabtar annabawa da mu'minai kaga shekara 13 annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a makka yana fuskantar nau'i daban-daban na cutarwar mushrikai har suka fitar da shi daga garinsa garin da yafi kowanne so to Allah madaukakin sarki ya tattaro shi ya zaunar da ya bashi Madina ya zaunar da shi a Madina ya bashi mataimaka sannan Allah madaukakin sarki ya faranta masa rai ya nuna masa taimakonsa duk waɗanda suka yi jagoranci kiyayya da shi da yin izgili da shi ya ga ƙarshen su aka kashe su aka samu waɗanda ba su san Abu Jahal ba ma suna cewa wai wane ne wannan Abu Jahal ɗin mun ji labarin irin cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake waɗansu ɗan samari ɗan ansar aka nuna musu shi suka je suka ce su ka ba su da wata harka sai dai su kashe shi suka ku kashe shi Abdullahi bin Mas'ud ya je ya hau kan kirjinsa amma ka ji kafiri yake cewa yake ce masa ya kira shi da sunansa yace ka hau wajen hawa mai wahala sannan ya cika shi
ina wata wahala
bayan gashi nan wato ɗan samari ne ma suka gama da shi to Allah ya faranta ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa cika alƙawarinsa da yace sayyuhu zamul jam'u wa yuwalluna dubur za a ruguza taron kuma za su juya baya su arci sannan Allah madaukakin sarki ya nuna masa bayan in shekaru kadan ya ci nasara ya shiga cikin Makka Makkan da aka kore shi ya bude ta gare shi ya tsare ta da rundunoni waɗanda suke akan giwaye amma ya sallata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan garin Makka ba a taba cinta da yaki ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bashi wannan dama aka zo Ka'abar da ake hana shi ya bauta a ciki a cikume shi a tunkuɗe shi in yana sallah ya zo ya hau kan kofar ya tsaya a kanta manya-manyan da suke saura aka zo aka bijirar da su a gabansa yayi kalmar tauhidi yayi kirari ga Allah dan ya nuna ba shi bane Allah ne sannan yace me kuke tsammanin zan yi muku suka ce ahun karim wa ibn akhin karim dan uwa mai daraja dan uwa mai daraja yace ku tafi fa antum tulaka na sake ku yayi musu kyauta yayi musu baiwa ya kyale musu kansu wannan izza da Allah madaukakin sarki ya bashi sannan bai bar duniya ba sai daga baki ɗaya jaziratul arab suka zamanto musulmi sannan bayan shi haka sahabbansa suka ci gaba da yada musulunci a duniya suna bude zukatan mutane suna bude dauloli suna bude garuruwa a cikin rayuwar sahabbai sai da musulunci ya dangana har Afghanistan a yamma sai da ya dangana har bahar har Atlantic Ocean to haka nan musulunci ya ci gaba da yaduwa gashi nan har yanzu musulunci ke dada yaduwa yake ana samun tasgaro da rayuwar musulmi da tashin hankali kamar yanda ya faru lokacin Mogol sai da aka yi shekaru kusan 200 suna barna a duniyar musulmi amma daga baya Allah madaukakin sarki ya zo ya bada nasara a kansu suka zo ma suka zamanto su kansu musulmi ne su kansu suka zamanto musulmi haka dalika Baitul Maqdis an kwace ta ta yi kusan shekara 100 a hannun kiristoci suka kwace ta daga hannun daular musulunci amma Allah madaukakin sarki ya bada nasara Salahuddin al-Ayyubi ya zo ya kwato ta daga hannun kafirai ya zamanto ta dawo hannun musulmi a cikin tsawon shekarun nan fa shekara 100 ne kawai Qudus ta yi ba a hannun musulmi ba sai kuma yanzu da ƴan Zionist suka zo dududu shekara su nawa shekara 80 shekara akwai ba ma su kai shekara 80 daga 1945 zuwa yanzu shekara kusan 70 iyakar shekarun su kenan suna tsammanin sun gama mallake duniya to Allah ya ce inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad jinin da ake zubarwa na mu'minai ba zai tafi a banza ba su Sheikh Ahmad Yasin su Yahya Sinwar da su Ismail Haniya da dukkanin waɗanda aka rinka karkashe su jininsu ba zai tabbata a banza ba Allah zai ba da nasara kai kanka in ka ga abin da Netanyahu ya yi ka san wannan Allah ba zai kyale shi ba sunnar Allah haka take abubuwan da suka yi na zubar da jinin ƙananan yara da mata da kai hari ga asibitoci mutane suna kan gadon tiyata a karkashe su su shiga su karkashe su ba wai a aiko bam da yake makaho bai gansu ba suna ganin su ana musu tiyata su karkashe wannan abin wannan zalincin da suka yi Allah madaukakin sarki ba zai kyale ba domin Allah madaukakin sarki sarki ne mai gaskiya gaskiyar sa shine ya dauki haƙƙi daga mai haƙƙi wato wanda ya zalunci Allah ya maganta to kuma muna zai faranta mana rai mu ga Allah madaukakin sarki yayi maganin su muna da rai kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa yashfi sudura qaumin mu'minin ya warkar da zukatan mu'minai wato su ji dadin cewar waɗanda suka yi sama karya Allah ya karya su to amma ko a bayan ranmu mun san alƙawarin Allah gaskiya ne to sannan kuma ranar alƙiyama wa yawma yaqumul ashhad ita wannan rana Allah ya ce yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum a ranar da azzalimai uzurin su ba zai amfane su ba uzurin azzalimai ba zai amfane su ba walahumul la'na suna da tsinuwa daga Allah wato suna da kora daga cikin rahamar Allah walahum su'ud dar kuma suna da mummunan gida a ranar lahira domin a ranar lahira gida biyu ne kyakkyawan gida da mummunan gida to su suna mummunan gida to kaga haƙƙin kaga gaskiyar Allah kenan yace yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum a ranar da wato uzuri na azzalimai ba zai amfane su ba wato ba za su zo su ce rabbana sami'na rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha fa'tarafu bi dhunubi fa'tarafu bi dhanbihim wa suhqan li ashabi sa'ir i itirafi da cewa Allah mun yi Allah mun tuba mun gane mun yi kuskure wannan ba zai amfane su ba rayuwar kenan in kuka tsaya in mutun ya tsaya ya ga saurin yadda mutuwa take zuwa kaga abinda mutun ya gina ya tsaya yana tsarawa na rayuwarsa ba shiri ba notice kawai zai tafi bashi kawai zai tafi bashi kai ka san kan cewar sha'anin alahira yake ba anan ba domin nan duniyar duk abinda ka shirya ba a baka damar ka tabbatar da abinda ka shirya ba ko ma kai wasiya ai maka kaza ai maka kaza fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un ba za su iya wasiya ba ba za su iya komawa zuwa ga iyalansu yanke kawai zai zo to idan mutum ya tsaya yayin tunani akan wannan sai ya san kancewar lahira ita ce ya kamata mutum ya zama to a cikin shiri to ganewa da mutum zai yi a lahira ba za ta amfane shi ba tun anan ne mutum ka gane ka tuba yau Netanyahu da zai gane ya tuba wallahi Allah zai yafe masa Trump da zai gane ya tuba Allah zai yafe masa Allah yake innal ladina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabu alhari wadanda suka azabtar da mu'mine maza da mata sannan ba su tuba ba kaga makomin wannan in suka tuba Allah sai ya yafe musu in suka tuba Allah sai ya yafe musu
wannan laifin da suka
duk wallahi Allah ya tuba in suka tuba sai Allah ya yafe musu a'a ya suka yi ba nan muka karanta na tunatar da mu munafikai da suka yi wahammu bima lam yanalu sun yi kokarin su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam sun shirya su caki taguwar sa kai tsalle akan tsauni ta fado da shi tace ya mutu duk a huta suna tare sun yi wannan fa amma Allah yace fa in yatubu yaku khairan lahum in suka tuba sai zama alheri a gare su faruwan Allah faruwan Allah bayin nasa ne bayin nasa ne saboda haka dukkan wanda ya barna in ya tuba sai Allah ya yafe masa Abu Sufyan ba shi ya jagoranci yakin Uhud ba Hindu ba ita ta sa aka kashe Hamza ba aka yi galgala da jikinsa Wahshi ba shi ne ya kashe shi ba Abu Sufyan bai musulunta ba Hindu bata musulunta ba Wahshi bai musulunta ba kuma duk suka zama sahabbai saboda haka anan ne ake ai menene tuban tun anan duniya mutum ya tuba ku duba ku ga in Denmark waɗanda suka rinka yin mummunan kasuwan din nan dan majalisar su da ya fito yana ba da kariya gare su cewa wannan yanci ne saboda haka waɗanda ma suke cewa wai ana yin kasuwan na zagin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da yanci ba daidai bane suke yakar su wannan suna yakar abinda demokradiya ta tsaya a kai suna da yancin su abinda suke so sai gashi ya musulunta ya je da Sheikh Abdurrahman al-Sudai yana latsana masa gaisuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana assalamu alayka ya rasulullah yana kuka shi wannan da yake karewa a zage shi yau gashi ya zo gaban ka yana kuka yana assalamu alayka ya rasulullah wannan ne sauki ne ga Allah zukatan bayi a hannun Allah suke kar wani ya shiga tsakanin Allah da bayin sa to sannan Allah ta'ala ya fadi yace wa laqad atina musal huda hakika mun ba mu annabi Musa shiriya wa awrasna bani isra'ila alkitab kuma muka gadar mu da bani isra'il littafi shine at-taura ita shi wannan littafi na at-taura hudan wa zikra shiriya ne da kuma wa'azi li ulil albab ga mutane waɗanda suke ma'abuta hankula wato daga cikin misalin nasarar shine wannan kamar yanda Allah yace wallahi zamu taimaki manzanninmu to yace to mun ba mu Musa shiriya kuma Allah ya bashi nasara ya tsirar da shi daga Fir'auna kuma ya bashi shiriya ita ce abinda zai shiryu da shi ya zuwa ga addini da kuma ayoyi na mu'jizozi da Allah madaukakin sarki ya bashi sannan ya gadar mu da bani Isra'ila littafi domin at-taura da Allah ya ba mu annabi Musa ya gadar da ita ga bani Isra'il bi mashuhfidu min kitabillah da abinda aka umarce su tsare na littafin Allah ita at-taura shiriya ce da kuma wa'azi ga masu hankali wato dukkan waɗanda yake Allah ya haskaka tunaninsu da imani to littafan Allah shiriya ne da wa'azi a gare su an yabe su an sifanta su da cewa ulul albab saboda abin da suke da shi ne imani domin duk wanda yake da imani to yayi matukar amfani da hankalinsa saboda hankalinsa ya zamanto miƙaƙƙen hankali domin hankalinsa ya gane wane ne shi wane ne mahaliccinsa me yazo yi nan duniyar ina ce makomarsa wanda bai san wannan ba duk IQ din da yake da ita ba shi da hankali daƙiƙi ne ba shi da hasken zuci domin ban manya-manyan tambayoyi ba shi da amsar makaho ne yana tafiya kansa a ƙasa kafafunsa a sama amma wanda yake mai hankali cikakke wanda yayi imani shine wanda yake tafiya miƙe afaman yamshi sawiyan afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim wanda yake tafiya a kife akan fuskarsa zai yi daidai da wanda yayi amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim koko wanda yake tafiya miƙe akan tafarki madaidaici to shine halin mu'mini kuma wannan mu'minai ba kawai a al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam ba har a al'ummomin annabawa tunda Allah cewa yayi rusulana walladina amanu manzannunmu da waɗanda suka yi imani saboda haka waɗanda suka yi imani da manzannin Allah kamar wanda suka yi imani da annabi Musa su ma haka suke dan haka a cikin Yahudawa da a cikin Nasara har a yau ana samun mutane waɗanda suke miƙaƙƙu shi yasa Allah ta'ala yake laysu sawa'a ba duk ɗaya suke ba dan kaji ana tsine musu akan kafircin su man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa abada at-taghut ba duk haka suke ba Allah da kansa yake laysu sawa'a ba duk ɗaya suke ba ko a yanzu ana samun waɗanda suke mustaqimai ce za ka ga suna shiga cikin addinin musulunci daga cikin fada-fada daga cikin hahamat cikin limaman Yahudawa to sannan Allah madaukakin sarki yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam fasbih kai hakuri inna wa'dallahi haq alqawrin Allah gaskiya ne Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri saboda azal mushriki cutarwar da mushrikai suke wanda daga cikin cutarwar akwai babbar cutarwa na jayayya da ayoyin Allah kaga mutum ya ga ayar Allah ya san gaskiya ce amma ya ce kamar yadda Yahuda suka ce sami'na wa asaina mun ji mun saba to waɗanda suke musu da ayoyin Allah kenan kuma yawanci waɗanda suke musu da ayoyin Allah nan an ambaci kissar Fir'auna dan a ba mu misali da waɗannan cewa waɗanda suke musu da ayoyin Allah musamman daga cikin mabiya su fa kamar a kukutun ruce duk maganar da suka ji haka za su faɗa to haka waɗanda suke musu da ayoyin Allah da za ka ga sun je sun kwaso maganar manya-manyan kafirai wanda suke da'awar kan cewa su jagorori ne a falsafa na wannan zamanin sun ƙware a wajen sanin rashin samuwa a wajen inkarin samuwar Allah da ƙaryata addinai da ƙaryata annabawa da ƙaryata wahayi suna ɗauko maganganunsu na kafirci wanda babu wata hujja a ciki amma kamar a kukuturce abinda suka faɗa su ma sai su maimaita su faɗa bayan iyayensu a cikin falsafa da sun koma sun gani suna da waye ne uban falsafa ba malamin Aristotle ba Socrates to a wanda malaman mu suka tabbatar shine kan cewar Socrates yana daga cikin waɗanda suka yi imani yaktumu imanahu yayi imani amma yana koye imani saboda bai yarda da addinin shirka ba amma ba zai iya fitowa ya faɗa ba domin duk wanda yake da basira da yake da hikima ta zurfin tunani domin ya gane gaskiya to gaskiya ɗaya ce kuma ita ce Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ita ga annabawansa to amma waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah su kawai suna maimaita abin da suke ji ne na kafirai da ba ma su ma gama fahimtarsa ba amma saboda kawai akwai tsageranci da ƙarfin hali akan kin Allah shi yasa suke yin wannan to Allah madaukakin sarki sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai haƙuri domin yana da ciwo kaga ana izgili da ayoyin Allah kaga ana musu da ayoyin Allah ana musu da gaskiya bayan gaskiya ta bayyana Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da rarrashi inna wa'adallahi haqq alƙawarin Allah gaskiya ne wato alƙawarin Allah cewa zai taimaki waliyansa gaskiya ne kuma kai kana daga cikin su kai ne ma shugaban auliya Allah wastaghfir li dhanbi ka nemi gafara ga zanubinka wato ka nemi gafara da dukkan wani abu da abinda ka sani ma da abinda baka sani ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman gafara yake cewa Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrabtu wa ma anta a'lamu bihi minni har abinda kai ne ma ka sani daga gare ni Allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake nemi gafarar sa saboda sifantuwa da sifar bauta tare da cewar Allah madaukakin sarki ya yafe masa yi masa alƙawarin yafiya abinda in ma abin neman yafiyar ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'sumi ne daga sabon Allah amma duk da haka aka ce ya nemi gafara saboda tahqiqi ga ubudiyya tabbatar da bauta domin bauta shine ka rinka jin kullun a gaban wato mamallakinka kan cewa kai wato gajiyayye ne kai gajiyayye ne to wannan sifa ta bauta ba abin da yake dai amma dan adam irin ya sifantu da sifan jin kusuri da tafsiri da kan cewa shi ba kamili bane dangane da tsayuwarsa a gaban mamallakinsa to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi kuma a cikin wannan umarnin akwai koyarwa ga al'umma kan cewar wato mu nemi gafara Allah domin idan shi kansa an ce nemi gafara Allah to nahnu min babi aula shi yasa yake cewa ya ku bayin Allah ya ku ayyuhan nas ku nemi gafara Allah domin ni ina neman gafara Allah ina komawa ya zuwa gare shi a rana sau 70 saboda haka ya kira mu a cikin wannan umarnin akwai ana nufin a zaburar da mu akan neman gafara Allah musamman yayin da shekaru suka soma zuwa mu mutum domin annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa da aka saukar masa da idza jaa nasrullahi wal fath ibnu abbas yace an sanar da shi kusantar ajalinsa a ciki sai aka ce masa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba kai tasbihi da godiya ga ubangijinka ka nemi gafara shi yasa aisha tace tun lokacin nan take ji ba zai yi ruku'u ba ko sujada sai yace subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfirli sarki ya tabbata a gare ka ya Allah tare da godiya a gare ka ya Allah ka gafarta mu kuma yana yawan fadan wannan to mutum ya saba da fadan wannan a cikin sallarsa da ma a wajen sallarsa wasabbih bihamdi rabbik kuma kai tasbihi da godiya ga ubangijinka bil ashi wal ibkar da yammaci shine daga bayan zawal har hudowar alfijir bi yammaci saboda haka zikirin yamma tun bayan zawal mutum zai iya fara yin sa wal ibkar da kuma awayewar gari wato shine ƙarshen dare da farkon rana to an ce wannan ishara ne ya zuwa ga salloli biyar sallolin da ake bil ashi sun hada azhar bayan zawal la'asar bayan qama magruba bayan faduwar rana isha bayan bacewar shafaqi kaga duk wannan bil ashi ne wal ibkar farkon rana shine sallar asuba to kamar an umarce shi ne da yin sallolin nan guda biyar ko kuma wannan umarni ne akan ka dawwama akan tasbihi da godiya ga ubangijinka a cikin dukkan lokaci an ambaci dare da rana domin kaga wannan aidi ya hada sa'o'in domin ƙarshen dare farkon rana da ƙarshen dare saboda haka ya hada dukkan sa'o'i wato ka dawwama a cikin yin tasbihi ga Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra sau 100 a da safi za sau 100 me nace na dauka an gyara mun ne nayi na wanda ya fada haka sau 100 da rana da safi khutbat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr za kankare masa kurakuransa koda sun kai yawan kumfar teku wanda ya fada da yamma shi ma za a kankare masa laifinsa koda sun kai yawan sun facce ku. To kaga yin wannan safa da yamma aiki ne da wannan umarni da Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi. Umarni idan ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna muhimmancin sa ga al'umma, yanda aka ware shi da fuskantar da umarni gare shi, domin duk abin da aka umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi umarni ne ga al'umma, illa abin da ya nuna hususiyarsa, amma yana nuna muhimmancin sa. Shi yasa aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da yi da wannan umarni. Saboda haka umarni ne mu ma gare mu, kam ni haƙuri mu san cewa alƙawarin Allah gaskiya ne. Saboda haka ana ta kira kan mu tsaya akan addu'a, akan halin da al'umman musulmi take ciki da kuma halin da ƙasar mu ma take ciki. An yi ta faɗa har huɗu gobe an yi, malamai ma suna ta kira addu'o'in nan musamman a wannan wata, wata na addu'a. To mu sani abinda za mu rinka ƙarfafa mu zukatanmu da shi shine wannan abin da Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi, fasbir inna wa'dallahi haqq, kai haƙuri alƙawarin Allah gaskiya ne. Ni haƙuri mu dage akan addu'a, alƙawarin Allah gaskiya ne, alƙawarin Allah gaskiya ne. Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya, Allah zai ba mu nasara. Amma ni haƙuri, amma mu tashi tsaye akan addu'a. Mummunan shirin da aka yi ma ƙasashen musulmi a ruguza su gabaki ɗaya, a ruguza su gabaki ɗaya, wato Allah ne kaɗai ya san, Allah ne kaɗai yake da ikon maganin wannan. Saboda haka mu nemi taimakon Allah jalla wa'ala ga addinin musulunci da kuma al'umar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma mu nemi taimakon Allah jalla wa'ala akan mu ma halin ƙasar mu. Kun ga yanda Amerika tana yin abin da ta ga dama a duniya, ba mai iya sa mata linzami, kuma ba sai da dalili za ta yi abin da za ta yi ba. Yanzu mu a nan ina dalili da za ta harbo mana misali? Ina dalili da za ta ce an nemi kiristoci kisan ƙare dangi, da su kansu sun tabbatar ƙarya ne? Amma saboda abin da suke so su yi za su yi shi. Sun ce akwai makaman ƙare dangi na Saddam Hussein, dalilin wannan suka shiga Iraq, suka fatattaka Iraq, suka kassara mulkin Saddam, suka kama shi suka kashe shi, suka mallaki, suka kaka gida a ƙasar. Kun ji an samu waɗannan makamai? Sun fito sun gaya ma duniya cewa ga inda makaman suke? Sun fito sun gaya ma duniya cewa mun yi kuskure babu waɗannan makamai? Sun yi shiru domin ba sun san ba wanda yake ya tambaye su. To mai tambaya yana nan, Allah zai tambaye su, Allah zai tambaye su. Saboda haka zalincin su ya kai abinda zai ga dama shi za su, Allah shi ne kaɗai maganin su. To mu tsaya da Allah. To amma mu ɗauki matakai na karɓan addu'a, mu zauna lafiya da Allah, mu zauna lafiya da Allah, mu gyara tsakaninmu da Allah. Hatta abinda muke fuskanta na tsanani da talauci da neman da muke yi, Allah ya gyara shuwagabanni, mu samu shuwagabanni na kirki. Allah zai yi mana in mun tsaya tare da Allah, mu tsaya tare da Allah, mu kyautata ƙaunarmu ga Allah, mu san wannan abin da Allah ya faɗa, inna wa'dallahi haqq, alƙawarin Allah gaskiya ne. Muna ƙauna, muna fata Allah ya tabbatar mana da alƙawarinsa, alhali muna raye mu gani mu ji daɗi, dan za mu so mu ji daɗi. Amma mun san ko a bayan ranmu alƙawarin Allah gaskiya ne. Addu'o'in da bayan Allah suke yi da kuma za su yi ba za su faɗi ƙasa ba. Allah ka karɓi addu'o'in mu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم كف عنا بأس الذين كفروا أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين لك مطواعين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم عليك بأحزاب الكفار يا قوي يا عزيز اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم عليك بالجماعات الباغية التي حملت السلاح على المسلمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم واجعل الدائرة عليهم واجعلهم أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين